بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تراني كوغوما sha 11 ne ma to yau 11 ga watan Rabi'in Thani hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda yayi daidai da 27 ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatun min at-Tarikh littafi ne wallafa Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahu Allah ta'ala muna cikin muqaddima har yanzu kuma wannan shine zama ko majalisin mu na uku a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata dai bayan wutar shimfidar da malam ya sake yi mana game da muhimmancin abinda muke tattaunawa akai na abin da ya shafi tarihin fiyayyun mutane a duniya bayan annabawa da manzanni ma'ana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin wato nuna mana irin wato girma mafi ƙarya da aka jingina zuwa ga tarihi shine cewa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato suna kiyayya wa junansu suna kulla wa junansu makirci ba sa kaunar junansu da sauran abubuwa na karerai waɗanda aka jingina su zuwa ga tarihi inda mala a can gaba ma yake ce mana babu wani daga cikin sahabbai ko babu wani daga cikin Banu Umayya face yana da alaka da kusanci ainihin wato da Banu Hashim ko dai ta hanyar khu'ula ko ta hanyar arrahim ko musahara to bayan duk malam ya gama mana wannan bayanin sai ya ce to kafin karanta tarihi akwai ainihin wato al-maqsad al-maqasid wato wasu manufofi guda uku ga mai karatun tarihi kan ya karanta tarihi ya kamata ya san su to mun shiga cikin al-maqsad al-awwal ma'ana daga cikin manufofin karanta tarihi na farko shine kaifa naqra'u at-tarikh yaya zamu karanta shi tarihi shine malam ya gaya mana babu makawa in muna so mu karanta tarihi to mu karanta shi kaman yanda muke karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malai yace abinda ake nufi anan shine karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lallai labudda sai mutun ya bi diddigi ya bi hanyoyi da malamai suka shimfida na ka'idojin gane tabbatattun hadisai ingantattu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suke gurbatattu waɗanda ba su inganta ba to lallai tarihi shi ma akwai irin wannan wajibcin na bin salsala da ainihin wato bin diddigin isnadin kowace magana da aka same ta a tarihi musamman ta waɗannan manyan bayin Allah Allah ta'ala ya kara musu yadda to yace kuma wannan ta hanyar ta dan fi wahala kamar yanda ya mana ishara zuwa gare ta cewa galibi hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna da isnadi shi ko tarihi akwai wanda yake da isnadi akwai wanda kuma ga isnadin amma ba a san su waye ba akwai kuma wanda suke ainihin wato kwata-kwata ba shi da isnadi to da haka sai ya zama to mu'amalantar tarihi yafi kusan wahala fiye da yanda zaka mu'amalanci hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, duba da irin aiki da malamai suka yi wa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen gane ainihin wato ingantacce da kuma wanda yake bai inganta ba. To malam ya ci gaba dai da yi mana bayani, lokacin ya cin mana wanda zamu tsaya daga ko mun tsaya ne a wa kullu riwayatin jaa biha mat'anun ala ashabi rasulillah, ko قال المؤلف رحمه الله تعالى يتي وكل رواية جاء فيها مطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دكا وترواية ودى أجكنت أقوي سوكا صحابا من زن الله صلى الله عليه وسلم ننظر في إسنادها توكابين واتو مكرقوا النن سيمن يدوبا زواج إسناد ونن رواية معنى دكا وترواية دا تزو muka ji cewa wato wadda ta zo a tarihance, wadda a cikin ruwayar akwai suka ga wani sahabi cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to ba kawai karba zamu yi ba mu ce to shikenan, tunda an ce ga a tarihi sahabi wane yayi kaza ko sahabbai sun yi kaza shikenan a dauka, sai ya ce a'a zamu duba zuwa ga isnadin wannan ainihin ruwaya din. Fa in kana sahihan, idan muka duba muka ga isnadin wannan ruwaya da tazo da suka ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, to yunzaru, zamu ayi duba, za ayi nazari ba'da zalika, bayan ita ruwayar ta inganta, fi ta'wili hadhihi riwaya, to mecece fassarar wannan ruwaya din. Kamar yanda muka san cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wata aya ta cikin Alkur'ani da zaka fahimce ta daidai fiye da yanda suka fahimce ta, hasali ma babu wanda zai maka cikakken sharhi da ƙarin bayanin abinda Allah ta'ala ya saukar fiye da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin su ne almajiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duk wata aya da aka yi tafsirin ta shine ya fassara, kuma su ne masu sauraron tafsirin, da haka zai yi wani matukar wahala ka samu wani masani da zai iya fassara maka ayar Alkur'ani fiye da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, duba da cewa su ne almajiran Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga gare shi suka koyi karatu. Sannan duk wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam su suka ji shi, su suka ruwaito shi, da haka sun fi kowa fahimtar zancen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka idan aka ce ga wata ruwaya ta zo, a cikin wannan ruwayar akwai suka ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin isnadin, to zamu kalli isnadin, idan isnadin ya inganta to sai mu ga wannan hadisin da yazo da irin wannan suka, su waɗanda suka gabace mu ya suka fassara wannan hadisin. Wa fi ma tadullu alai, sannan ita wannan ruwayar bayan mun gane fassara ta, sannan wa fi ma tadullu alaihi, kuma me take nunawa, domin waɗannan abubuwan guda biyu kana iya karanta hadisi kila kana jin larabci kaji ka san fassara hadisin, amma ka samu kuskure wajen tawili ingantacce na wannan hadisin, ko kuma ma yustadallu ko ma yustafadu minhu min alhadith, abinda hadisin yake koyarwa menene wato scenario din maganar, wani dalili ko munasaba ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana. To da haka ana buƙatar, idan ruwayar ta tabbata to kuma ana buƙatar a san tawilin wannan ruwayar, ma'ana fassarar wannan ruwaya da tazo da sukar wani sahabi cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan wannan ruwayar me take nunawa, abu na farko kenan. Wa in wujida anna sanada da'ifun, idan kuwa aka duba aka samu cewa isnadin da yazo da sukar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam isnadi ne wanda yake akwai rauni a cikin sa, aw lam najid laha sanadan, ko kuma kwata-kwata ma ba isnadi, ga wata ruwaya ta zo amma a cikin wannan ruwayar akwai suka ga sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai muka ga a cikin isnadin akwai wani cikin maruwaitan wanda malaman hadisi sun yi rubdugu akan raunin sa, ma'ana sun rauna nashi wannan hadisin bai inganta ba, daya ko kuma a'a kwata-kwata ma ba isnadi, magana ce ga ta an kirkire ta amma ba ta da wani isnadi da za da yake koma zuwa gare ta. To fa indana al-aslu, to mu dama muna da asali game da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, muna da asali, asalin ku shine Alkur'ani, Allah madaukakin sarki ya yabe su, Allah ta'ala ya wanke su, Allah ya tsarkake su, Allah ya nuna irin nagartarsu, haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisai ingantattu ya nuna mutanen kirki ne, ya nuna mutanen arziki ne, ya nuna mutane ne masu girma, masu mutunci, masu ainihin wato kima da daraja. to idan haka ne sai aka samu ga wata ruwaya ta zo amma a cikin ta akwai sukar waɗannan sahabbai wanda mu dama muna da asalin mu asali shine nagartar su muka sani asali shine kirkin su muka sani to ga wata ruwaya kuma ta zo tana sukar su to in isnadin ta bai inganta ba kaga dama mun huta ba za mu bar asali mu koma mu kama rubabban tushe ba ko mu kama rubabbiyar hanya daya kenan ko kuma ainihin wato idan ma ga magana ta zo ko kissa ta zo a tarihi amma ba ta da isnadi to sai mu koma kan asali menene asali game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam huwa adala shine kirkin su ulai wato wa huwa adalatu ulaikal qaum shine kirkin waɗannan mutane wannan shine asali in kana mu'amalanta ayoyin alqur'ani zaka dinga jin yabo ne da kirkin wa'annan bayan Allah alqur'ani yake ambata haka in kana ta'ammuli da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zaka ji kenan to dan haka ba za mu ajiye asali mu kama wata hanya da ba ta da tushe ba ta da makama labari ne gashi nan an je shi from nowhere dan ba shi da ma isnadi mu saki me isnadi mu saki me tushe mu kama ainihin wato abin nan wahal tum hal haqiqatu bil majazi kaga ba zai yi ba ga haqiqa ka sake ta ka kama majazi yake cewa idan kaga abubuwa biyu mallan ya ambata idan ruwayar ta inganta to yaya magabata suka fassara wannan ruwayar idan bata inganta ba kafallahu almu'minina alqitala ina fata an gane sai yace idan to idan abin ya zama haka inda qira'ati tarikh kenan lokacin da za mutun zai karanta tarihi labudda an naqra'ahu ko idan za mu karanta tarihi to labudda an naqra'ahu ba makawa dole mu karanta tarihi bitamhisin da tacewa kama na qara'ul haditha kaman yanda muke karanta hadisi ba kowa bane kawai zai zo ya ce ai an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza mu ce shikenan sadaqan nabiyul karim a'a sai mun ji aina annabi ya faɗi wannan magana ta inganta ko bata inganta ba ya isnadin wannan magana take to haka in muna son mu karanta tarihi mu yi adalci wajen karanta tarihi to dukkan wata kissa da wani labari da tarihi ya zo mana da ita to dole ne mu bi wannan hanya dan mu tace mu ga wacce ruwaya ce za mu karba wacce ruwaya ce kuma wadda ba za mu karbe ta ba kamar yanda muke mu'amalantar hadisi wa akhassu tawarikh kuma tarihin da yafi zama kebantacce yafi zama towa yafi zama wato na musamman wanda ya kamata a yi wa haka a tace shi kan a karba huwa tarihu ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda mala ya ga mana can akwai al-gaf da kuma as-samin ko qala shaykhul islam ibn taymiyah shaykhul islam ibn taymiyah rahimahullah yace la budda an yakuna mal insani usulun usul kulliya turaddu ilaiha aljuz'iyat yace la budda lalle dole ne an yakuna ma'al insan mutun ya kasance yana da usul wasu ka'idoji kulliya ka'idoji wanda suke na gaba daya turaddu wanda ake mayar da ilaiha zuwa ga waɗannan ka'idojin na gaba daya ake mayar da aljuz'iyat guntaye ko guntattakin abunda ake tunanin an same shi daga asalin misali ga wani abu wanda muke da shi asali misali asalin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen kirki ne wannan shine asalin da muke da shi to sai kuma aka samu wasu guntaye ko gutsatsarin maganganu da suke nuna cewa sahabban nan ba su da kirki to sai mu dauko wannan gutsatsarin maganganun sai mu mayar da su zuwa ga asali shi asalin sai ya mana hukuncin ya wannan magana take to shine malai yake cewa la budda lalle ba makawa an yakuna mal insan mutun ya kasance yana da usulun ka'idoji kulliya waɗanda suke ka'ida ce kulliya turaddu ilaiha aljuz'iyat wanda dukkan wani guntu ko guntaye ko gutsatsari ake mayar da su zuwa ga ainihin wato asali din liyatakallama bi'ilmin dan shi wanda zai mu'amalanci tarihi ya zaman to in zai yi magana to zai yi magana ne bi'ilmin da ilimi ko bi'ilmin da ilimi wa adilin da kuma adalci thumma ya'rifu aljuz'iyati kayfa waqa'at sannan ya san cewa ta yaya waɗannan gutsatsarin abubuwan suka wakana tunda muna da asali da aka asalin shine alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam asalin mu shine kirkin su to sai aka samu kuma ga wasu juz'iyat to ba za mu saki kulliyat makama juz'iyat ba su kansu juz'iyat din sai mu tattara su mu mai da su kulliyat sai kulliyat su yanke hukunci akan juz'iyat din. Ina fata an gane. To sai yake cewa thumma ya'rifu al-juz'iyat, sannan shi mai karatun tarihi sai kuma ya san wa'annan juz'iyat din da aka ce sahabban nan ga wata ruwaya ta soke su kaifa waqa'a ya akai abun ya faru haka. Wa illa idan ba mu samu haka ba fa yabqa fi kadhibin ko fa yabqa fi kadhibin wa jahalin, to shi mai karatun tarihi zai wanzu ne cikin ƙarya da kuma jahilci fil juz'iyat, wajen su kansu juz'iyat din. Idan ya zamanto baka da usul ko kuma ga abin da yake asali amma ka kiyarda da asalin ka koma juz'iyat, to za a wayi gari mutum ya zamanto cikin ƙarya, ƙaryatawa da kuma jahiltar su kansu juz'iyat din. Wa jahalin wa zulmin fil kulliyat, kuma sai ya zamanto akwai jahilci har wa yau, sannan kuma akwai ainihin wato jahilci da zalunci fil juz'iyat, wajen mu'amalantar juz'iyat din su kansu. Fa yatawalladu fasadun azim, wannan kuma sai ya haifar da ainihin wato barna mai girma. Wannan magana ce ta Sheikhul Islam wanda ya faɗe ta cikin ainihin wato littafin sa Majmu'ul Fatawa a ainihin mujalladi na 19 shafi na 203. Ma'ana Sheikhul Islam yana so ya gaya mana wata ka'ida da ya kamata mu dinga tafiya a kanta. Asalin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kirki nagarta, wannan shine asali. To sai kuma aka samu ga wani abu wanda ba asalin bane, wani reshe ne ko kuma wani juz'i ne, shi kuma ya kawo wata suka game da su. To shi wannan juz'in sai mu dauke shi mu maida shi kulliya din, wato waccan ka'idar, wannan ka'ida sai ta yanke hukunci akai. Malai yake cewa lil asaf, abin takeici, shugifal kathiruna fi zamanina, da yawa daga cikin mutane sun shiga rudu, fi zamanina hadha, a wannan zamanin namu, bi qira'atil kutubil hadithiyya ko bi qira'atil kutubil haditha, ta hanyar karanta littattafai irin na zamani, littattafai sababbi, ba wa'ancan na asali da muke da su ba, an ainihin wato mutane da yawa sun shiga cikin rudu a wannan zamanin namu ta hanyar rashin ingantaccen source na karatun tarihi da ake da shi. Da haka za ka ga mutane sun dukufa suna karanta al-kutubul haditha, wato sababbin littafai allati ulifat, wanda aka wallafa su fi tarikh, abin da ya shafi tarihi. Wallati tahtammu bi jamalil qissa, wanda yawanci wa'annan littafan za ka ga su abin da suka fi damuwa da shi shine kyan qissar, kyan labarin, su kawata labarin yanda zai dauki hankalin mai sauraro ko kuma mai karantawa ya ji dadin karantawa, wannan ne yafi damun su. Ta hatammu, wanda wa'annan littafai sun fi maida hankali bi jamalil qissa, da kyawun labarin. Au tashwihi sura, ko kuma gurbata surar tarihi. Ma'ana littafan ko dai ka samu wanda shi ba ruwansa, kawai so yake littafin sa yayi dadi, yayi dadin karantawa, ya kyautata shi, wato ya nuna wasu abubuwa na, wato na kissar, wanda zai zama to yayi mata kwalliya, yayi mata ado yanda littafin zai karbu. Wasu kuma daga cikin littafin kawai dama an yi su ne dan gurbata surar tarihi ta asali. Auhuma jami'an, ko kuma ga an hada guda biyin, wato ga wani marubuci yana rubuta yana kokarin ya ga ya kyautata wannan littafin, ma'ana dan ya ja hankalin masu karantawa, sannan kuma a lokaci guda akwai kuma gurbata ainihin surar tarihi. Bi ghaddin nazar an sihatiha, ba tare da damuwa da gane ingancin wannan kissa din ba, shi ba ruwansa da zancen kissa ta inganta ko bata inganta ba, abin da ya dame shi kawai kyan labarin. Aw adami sihatiha, da haka bi gaddin nazar, tare da kauda kai an sihatiha game da ingancin wannan kissa ko labari ko tarihin. Aw adami sihatiha, ko kuma rashin ingancinta. Bala ya ce to ga wasu littafai wanda suna daga cikin irin littafai yanzu da ake karantawa, kuma littafai ne waɗanda suke da irin wannan matsalar. Littafai ne waɗanda suke da matsala kawai, shi marubucin kawai yana kokarin ya kawata rubutunsa kawai ya kyau, ko ya kawata kissa kawai dan littafin ya karbu ko ya yi dadin karantawa. Ko kuma ka samu ma akwai tashwihu suwar ko suratul at-tarikh, akwai kokarin gurbata surar tarihi a ciki. Sai ya ce ka kutubi abbad al-aqat, kamar littafin wani mutum da ake kiransa abbadul aqat, wannan abbas al-aqat yana da silsilatul abqariyat, wato yana da wasu littafai nasa silsila ne, kaman ainihin wato abin nan ya ake cewa silsila, to ba sarka ba, wato akwai Hausar da nake so da dauka, ma'ana yana da silsila abqariyat, domin yana da littafai da yawa, akwai irin su abqariyatu Abubakar, abqariyatu Umar, ma'ana littafai ne waɗanda ya dinga yin su kaman wato series shine silsilatu wato kaga shi ma turanci ne series da mai ko amma dai an fahimta ko to dai yana da irin wannan littafan. To daga cikin littafan da suke da irin wannan matsalar akwai shi ainihin wato littafan wannan Abbas al-Aqad, sannan au kutubi Khalid Muhammad Khalid, ko kuma littafan wani marubuci da ake kiransa Khalid Muhammad Khalid, shi ma yana da wani littafi da ake kira Khulafa'ur Rasul, kuma shine mai littafin nan da yawanci ya dan shahara hannun daliban ilimi Rijalu Haula Rasul. Rijalu Haula Rasul wani littafi ne wanda yake volume daya Rijalu Haula Rasul. To wannan marubucin Khalid Muhammad Khalid yana daga cikin wanda ainihin wato suke da irin wannan tsarin wajen rubutawa, ba tacewa suke ba, ba lalle abin da ya tabbata ko ya inganta suke rubutawa, a kawai sun fi damuwa ne da jamalul kissa, kyan kissar kawai, ko kuma kokarin gurbata ma tarihi. Daga ciki akwai kutubi Daha Hussein, littafin wani da ake kiransa Daha Hussein, kaman wani littafin sa Mauki'atul Jamal, da kuma Aliyun wa Banuhu, da kuma Alfitnatul Kubra. Wannan duk littafai ne na shi wannan Daha Hussein, kuma an ce masanin adabi ne kawai, masanin literature ne na Larabci, da aka ya shiga fannin da ba nasa ba, da aka sai ya tattaro dukkan abubuwan da suke Al-Ghath wa Samin a cikin littafin sa. Da aka daga ciki akwai wannan littafin. Akwai kuma kutubu wato George Zaidan An-Nasrani, wannan kaga arne ne ba Kirista ne, shi ma kuma ainihin wato littafansa suna daga cikin waɗanda suke da irin wannan tsarin. Dama ya kake sa ran samun wani abu nagartacce a wajen wanda ba musulmi ba, kuma zai yi rubutu game da tarihin musulunci. Lahu Kitabun, shi ma yana da littafi wanda ake kira Tarihu Tamaddunil Islami, Tarihu At-Tamaddunil Islami. To wannan shi ne George Zaidan An-Nasrani. To malam ya ba mu misalan wasu littafai wanda ya kamata a yi hankali da su wajen karantawa, domin suna daga cikin waɗanda suke kunshe da irin wancan matsalar. Au gairihim minal muhdathin, ko kuma wasunsu daga cikin waɗanda suke sababbin littafai irin na zamani. Fa ha'ula'i indama yatakallamuna 'anit tarikh, to waɗannan duk da kaji an baka misalinsu, to su duk lokacin da suka tashi yin magana akan tarihi yahtammuna bisiyaq, sun fi damuwa da wato siyaki wato zubin maganar, wa jamalil qissa, da kyan qissar, wa husnul sabki, da kyakkyawan tsari. Wannan shi yafi damun su. Da haka mai qissar za ta haifar, wace irin illa ce take kunshi a cikin qissar, ba abinda ya dame su ba, ba wannan suke mai da hankalinsu ba. Abinda suke mai da hankalinsu ainihin wato asiyak, sannan bayan ainihin wato zubin zancen, sannan kuma da kyawun ita kissar, da kuma kyawun zubin ainihin wato kissar. Bi gabdin nazar, suna kau da kansu, amma idza kanat hadhihi alqissatu sahihatan am la, suna rufe idansu ko suna kau da kai wato daga sanin shin wannan kissa ta inganta ko bata inganta ba. Da aka littafan su ba sa dauke da tacewa na su gaya maka wannan kissa ta inganta ko wannan kissa bata inganta ba. Wa ba'dhuhum yaqsidu tashwiha, wasu daga cikin su ma manufar su su gurbata tarihi, li hajatin fi nafsihi, saboda shi marubucin yana da wata bukata a ransa, ko bukata ta neman duniya, ko neman matsayi wajen wani shugaba wanda yake da wata mummunar aqida, kamar yadda malam zai ba mu ainihin misali nan gaba insha Allah kadan. Da haka ko kuma bukata ta neman kudi kawai, so yake ya buga littafi ya samu karbuwa kawai, mutane a dinga rububin littafin shi ya samu yan canje zuba aljiwansa, guba da dafin da ke cikin littafin wannan kuma mutane su je su karata. Da haka za ga wani shi kuma yana da wata manufa ta gurbata tarihi, li hajatin fi nafsihi, saboda wata bukata da yake da ita a ransa. Almuhim, abu ne da yake da muhimmanci yan uwa, shine an ya qissa alayka qissatan jamila, shi abin da yafi damun sa ya baka qissa, labari mai kyau, ya inganta bai inganta ba, shi ba ruwan sa kawai, qissa mai kyau. Wa min alkutubi allati yajibu alhadaru minha, mala yace daga cikin littafan da ya wajaba a guje su, ko littafan da in za ka karanta tarihi to ka guje su. Na farko akwai al-aghani li abi al-farj al-asfahani, al-aghani li abi al-farj al-asfahani, wa huwa kitabu samarin wa shi'rin wa tarab, wannan littafi ne wanda kawai ya kunshi samar, hira, irin tatsuniyoyi, irin nan shafa labari shuni, shine ma'ana samar littafi ne wanda ya kunshi shafa labari shuni wa shi'ir da waƙe-waƙe wa tarab da kuma dan nsa nishadi kawai shi littafin sa kenan shine al-aghani li abil farj al-asfahani karkata shi kana neman wani tarihi na musulunci ka rungumi wannan littafin kaji shi littafin littafi ne wanda yake kaman magana jari na fata an gane ko irin Iliya dan mai karfi an gane ko yawa irin wannan ne kawai wa shi'ir sai kuma yan waƙoƙi haka wa darab sai kuma entertainment kawai dan sa nishadi haka walakinnahu shabahu wato walakinnahu shabahu sai dai duk da haka ya cika wannan littafin nasa bi kaseerin min al-akhbar al-batila da labaran ƙarya masu tarin yawa ya tara wato ya cika wannan littafi nasa na al-aghani wato da ƙarerai da tatsunoyi masu tarin yawa a ciki da karkaje kana neman tarihi game da tarihin musulunci ko magabata ka rungumi wannan littafin ka ce kana neman wani abin kirki a ciki littafi na biyu al-iqdul farid libna abd rabbi littafi na biyu da ya wajaba ka guje shi ka kiyaye shi shine wani littafi da ake kira al-iqdul farid marubucin littafin shine wato ibnu abd rabbi wa huwa kitabu adabin aidan wannan shi ma littafi ne na adab kaga shi kansa wancan al-aghani din yafi kama da adab littafi ne na adab ka koyi yanda larabci yake da waƙe-waƙen laraba da sauransu to shi ma wannan iqdul farid din littafi ne na adab aidan walakinahu lam yakhlu min ta'anin shi ma bai kubuta ba daga suka na fata an gane na uku al-imamatu was-siyasa daga cikin littafin da ya wajaba mutun ya guje su akwai littafin al-imamatu was-siyasa al-mansubu li ibn Qutaiba wanda ana danganta wannan littafin ga ibn Qutaiba wa huwa makdhubun alayhi kuma ƙarya yake masa ba littafin sa bane amma su suna kokarin jingina wannan littafin zuwa ga ibn Qutaiba domin idan ka san mutun ka san tarihin sa ka san aqidar sa to akwai abunda kuma daga ciki akwai tufka da warwara na fata gane domin za ka ga sai a ce misali yanzu sarkin Kano wanda ya rasu Ado Bayero ya rasu to sai dan da aka haifa bayan ya rasu sai ya ce Ado Bayero ya gaya masa aina ganshi to zaka ji kuma na kaga akwai shirkuci da shirme wanda yazo daga baya ya ruwaci magana wajen wanda ya gabace shi da shekaru daruruwa ko shekaru masu yawa to sun ce littafin ta inda za a gane a ce Ibn Qutaiba ya ce kaza kuma sai ga wanda ya ce Ibn Qutaiban ya ce ko kuma wanda ya ainihin wato ya ruwaci magana daga Ibn Qutaiba sai ga ba su yi zamani ɗaya ba ma to kaga sai aka gano wannan maganar wannan littafi ne da kawai aka zauna dan ya samu karbuwa an san Ibn Qutaiba babban malami ne sai aka jingina zuwa gare shi dan haka shi ma ka kiyaye wannan littafin al-imama was siyasa na hudu aka ce murujuz zahab lil mas'udi shi ma ka guji wannan littafin murudul zahab na wani da ake kiransa mas'udi wa huwa bila asanid shi gaba ɗaya kawai haka ya dinga zuba ba isnadi ma zance ne za ka dinga jinsa kawai yana ta yinsa ba isnadi qala ibnu taymiyyah rahimahullah Allah ya masa rahama yace fi tarikhil mas'udi min al akadhib a cikin wannan littafi na tarikhil mas'udi akwai ƙarerayin da ma la yuhsihi illa Allah ba mai iya kididdige maka adadin ƙaryar da wannan littafin ya kunsa sai Allah ƙarerayin da suke ciki Allah ne kadai ya san adadin su a cikin wannan littafin fa kaifa yuthaqu bi hikayatin munqati'atil isnad to ta yaya za a amuntu da labarin da yake mai tsinkakken isnadi fi kitabin wato shi kansa isnadin ba muttasili bane tsinkakken isnadi sannan kuma a cikin littafin da urifa bi kasratil kazib aka san shi da yawan fesa ƙarya dama can shi littafin ko mai littafin wato yana yawaita wato mutum ne wanda yake yana yawan kawo ƙarerayi to kuma ga isnadi ma munqati'i a ciki ka koma cikin minhajus sunnatin nabawiyya na shi shekul islam ibnu taymiyyah mujalladi na 4 shafi na 84 za ka ga wannan magana وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله yake cewa wa kutubuhu litatafan shi wannan ainihin wato mas'udi din wa kutubuhu wadannan littafai nasa طافحة بأنه كان شيعيا معتزليا cike suke da ƙarya inji Ibn Hajar shine tafiha ai mumtali'a cike take da shirbuci da shirme sannan kuma bayan wannan kuma kana shi'iyan dan shi'a ne mu'taziliyan kuma ba mu'tazile shege da hauka kenan Allah ya kiyaye eh shi gubar da ya kwankwada tana da yawa gashi dan shi'a kuma gashi ba mu'tazile ka duba ainihin lisanul mizan mujalladi na 5 shafi na 500 da ainihin wato da 32 maktaba maktabu al-maqtubu'at al-islamiyya daga cikin littafan da ya wajaba a guje su shine sharhu nahjul balaga bari shi ma zaka ji bayanin sa sharhi ne na nahjul balaga Nahjul Balaga mun dan ishara zuwa gare shi sati wato farko muqaddimar littafin to saboda haka shi ma Nahjul Balaga littafi ne na ainihin wato ɗan Shi'a to akwai sharhin sa li Abdul Hamid ibn Abil Hadid al-Mu'tazili wato Abdul Hamid ibn Abil Hadid al-Mu'tazili shi ma ba Mu'tazile ne wanda yayi wannan sharhin wa huwa dha'ifun inda ulama'i al-jarh wa at-ta'dil shi karan kansa Abil Hadid din wato a wajen malaman jarhu wa ta'dil da'ifi ne malaman da suke tantancewa a inganta wato a kirkantar da mutum ko kuma a soke shi to malaman al-jarhu wa ta'dil sun ce shi kansa ibn abul hadid din da'ifi ne balin nadhiru fi sababi ta'lif ibn al-hadid li kitabi hadha yajidu nafsahu multazaman bi an yashukka fil kitabi wa sahibi yake cewa bari ma النازر في سبب تاليف ابن ابي الحديد وندي نظري يا كرانتي سببي ده دليلين ده يسا شي wannan ibn abul hadid din ya wallafa wannan littafin ya wallafa wannan littafi nasa yajidu nafsahu to wanda yayi wannan nazarin zai samu kansa multazaman tilas ma bi an ya shukka yayi kokonto fil kitab game da wannan littafin wa sahibihi da kuma marubucin littafin ma'ana duk wanda yayi nazari game da me yasa shi abul hadid din ya wallafa littafin to daga karanta dalilin da yasa yayi wannan littafin kai mai karanta littafin zaka samu tilas sai ka samu kanka cikin kokonto game da shi wannan littafin da kuma shi marubucin faqad allafahu domin shi ibn abul hadid ya wallafa wannan littafin ne min ajalil wazir ibn al-alqami ya rubuta littafin ne saboda neman shiga wajen wani waziri da ake kiransa wazir ibn al-alqami alladhi kana sababan fi maqtalin milyon muslim wanda shi wannan al-wazir ibn al-alqami din shine mutumin da ya sabbaba ya hada kai ya sabbaba kashe kusan musulmi miliyan daya fi baghdad a baghdad ala yadi tatar ta hannun at-tatar shi ya hada kai da ainihin tatar suka zo suka dinga kashe musulmi sai da aka kashe kusan musulmi miliyan ɗaya shi wannan ainihin wato al-wazir ibn al-alqami to shi kuma ibn abul hadid ya wallafa yayi wannan sharhin nahjul balaga ne saboda shi wannan al-wazir ibn al-alqami to a ce kaga littafin ba yayi shi bane dan ya amfanar da al'umma dan ya zuba wani abu na ilimi wanda al'umma musulmi za ta shiga jiyarsa a'a shi ya wallafa littafin ne dan neman shiga wajen wannan wazirin ibn al-alqami shi kuma ibn al-alqami din nan malai ce in baka san waye ibn al-alqami ba kar ka dauka wani mutumin arziki ne shi ya jawo kashe mutum kusan miliyan 1 musulmi ainihin wato ta hanya hada kai da yayi a baghdad da ainihin at-tatar قال الخواصن كوا كوا واتو خوان ساري وانا معلم شيعة ني شيعة وانشان كدوب شافي واتو رقم ناوكو وانشان قصة روضة الجنات للخوان ساري وانا مغنر اينيو واتو تانا تكين وانا اللي تافن نا روضة الجنة وانا دا مكارنتا شي وانا خوان ساري ان يكي فدا ان كتاب ابن عبي الحديد ينا ينكدي da suka game da wannan littafin na Ibn Abil Hadid shi ainihin sharhu nahjul balaga kenan yake cewa hadha wato Ibn Abil Hadid hadha yake cewa sannafahu li khizanati kutubil wazir muayyiduddin Muhammad ibn al-Alqami kar ka dauka wata kyakkyawan manufa ce da Ibn Abil Hadid wajen wallafa wannan littafin shi kansa Khawansari yake cewa ya wallafa littafin ne fa kawai ya sannafa shi dan taskacewa ga littafan ainihin al-Wazir Muayyiduddin Muhammad ibn al-Alqami wancan wanda ya hada kai da tatar aka yaki musulmi ainihin wato a Baghdad aka kashe wajen mutum miliyan daya. To ka duba wannan littafi na Khawansari Rawdatul Jannat wato mujalladi na 3 shafi na 20 zuwa 21. To kaga shi kansa wannan littafi yana daga cikin littafan da aka malamai suka ce a guje shi wajen karanta wani abu a ce ya faru a tarihi, kuma a tambaye ka ce ka ji wannan ko ka karanta ne a cikin sharhin Ibn wato abun nan Nahjul Balaga. Hatta anna kathiran min ulama min al-ulama al-shi'a, yace har ma da yawa daga cikin malaman Shi'a Dhammu Sahibul Kitab wa kitabahu, su kansa sun zargi me wannan littafin Ibn Abul Hadid, sun kuma zargi shi kansa littafin, ma'ana su kansu ba su yadda da wannan littafin ba. Qala al-Miraza Habibullah al-Ku'i, wani dan Shi'a ne Habibullah al-Ku'i, yana fada ya sifu Ibn Abul Hadid, yana sifanta wannan Ibn Abul Hadid din, yace laysa min ahli diraya wal athar, wannan Ibn Abul Hadid din ba wani ƙwararren malami bane, kar ka dauka yana da ahaliya, yace laysa min ahli diraya, baya daga cikin masana ilimin hadithin ad-diraya wal athar, baya daga cikin malaman hadithi ko ruwaya, baya cikin malaman diraya, baya cikin malaman ruwaya. Wa anna ra'ayahu fasid, kuma ra'ayinsa gurbatacce ne. Sannan wa nadharahu kasid, sannan tunaninsa yayi kwantai, shine kasid, wato tunaninsa ba mai siya saboda rashin kimar ainihin wato tunaninsa. Da haka in ka ji tunaninsa, to tunaninsa kasid ne. Kasid shine la wato la shira'a fihi wala bai, ba wanda zai sai da shi in ya tsara, dan ba mai siya, ba kuma mai siya, ba mai siya. Da haka wato kasid ne, tunani ne wanda yake gurbataccen tunani yake da shi, in ji su kansu malaman Shi'a din. Wa annahu akthara min al-lajaj, suka ce kawai ya yawaita rudani, ya yawaita kawo rudani a cikin wannan littafin nasa. Wa annahu adalla kathiran, suka ce wannan littafi nasa da shi mai littafin ya batar da mutane da yawa. In ji fa yan Shi'a suke ba da wannan ainihin bayanin akan shi Ibn Abul Hadid da littafinsa. Wa dalla an sawa'i sabil, suka ce shi kansa ya bata daga kan tafarki. Amma an kitabe, amma game da shi kansa littafin nasa, sai suka ce fa wasafahul Miraza, shi wancan Miraza Habibullah al-Ku'i ya sufanta littafinsa bi sifatin idda, da sufofi da dama. Min ha, daga cikin sufofin da yake yi wa wannan littafi da taken da yake wa littafin, yana cewa wannan littafi na sharhin Nahjul Balaga na Ibn Abul Hadid jasadun bila ruhin, gawa ne wannan littafin, jasadun gangar jiki ne da barai. Wani lokaci in ya tashi yin nakaji ko ya tashi suka ga wannan littafin, sai ce jasadun bila ruhin, gangar jiki ne da bata da ruhi. Yaduru alal qishri duna al-lubab, wani lokaci kuma ya ce littafi ne da yake kewayawa, alal qishr, akan bawo duna al-lubab, ba kwaya, kwanso ne kawai ba kwaya a ciki. Kaga wannan shi ma ya suka ce kwanso ne ba kwaya a ciki. Da aka kana barewa kana dauka akwai wani abu a ciki na kwaya, kana barewa sai ga kawai kwansan ne ba kwaya a ciki. Wani lokaci kuma sai ya ce laysa lahu kathiru fa'ida, amfaninsa ba shi da yawa. Shi Habibullah al-Ku'i dan Shi'a ne, kuma littafin shi wannan Nahjul Balaga din, sharhin Nahjul Balaga na Ibn Abul Hadid, shi yayi wa ainihin wato Shi'ar kaman hidima ne, amma su kansu ba su amince da wannan littafin ba. Da haka shi kansa Habibullah al-Ku'i wani lokaci sai ka ji ya ce masa ma laysa lahu kathiru fa'ida, kar ka bata kanka lokaci wajen karanta wannan littafin, fa'idar sa bata da yawa. Fihi tawilatun ba'ida, yace domin a cikin littafin akwai tawila masu nisa. Tashma'izu an haddiba, wanda dabi'u ko dabi'a tana kyamar irin wannan tawila, kuma duk ya zubo su a cikin littafin. Wa tanfiru anha al-asma, yace kunnuwa in sun ji irin maganganun da ke cikin littafin, guduwa za su yi daga barin sauraron irin wannan maganganun, in ji Habibullah al-Ku'i game da wannan littafin. Da aka littafi ne da mutum ya guje shi. Ka duba Minhajul Bara'a sharhu nahjul balaga lil miraza habibullah alku'i ma'ana shi wannan habibullah alku'i din shi ma yayi wa nahjul balaga sharhi to a cikin sharhin ne yake sukar wancan sharhin na ibnu abil hadid a mujalladi na 1 shafi na 14 dabatu dar ihya al-turath al-arabi beirut wato bugurin inda aka buga litafin littafi na 6 tarihul yaqubi daga cikin littafin da karka saurare shi ballantana ka bata lokacin ka littafi ne da aka ce mutane su guje shi shine tarihul yaqubi wa huwa kitabun kulluhu marasil littafi ne wanda dukkan sa shi kuma marasil isnadi ne wanda ba cikakke ba domin marasil mursal shine wanda ya faɗi aka ce ya faɗi maganar to tsakanin sa da wanda ya ruwaito maganar akwai wani mutum a tsakiya ina fata an gane misali wanda ya faɗi maganar tsakanin sa da yanzu wanda yake bada labarin shi wanda yake bada labarin wane ya faɗi kaza ba su yi zamani ɗaya da wanda ake jingina magana zuwa gare shi ba tsakanin sa da shi kila akwai mutum ɗaya to ba a san waye ba wannan mutum ɗayan wannan a ilimin hadisi shi ake kira mursal a ilimin hadisi sai a ce wa mursalun minhu sahabiyyu saqat la asanida fiha kulluhu marasil dukkan littafin marasil ne la asanida fiha babu wani cikakken isnadi a ciki wa sahibuhu muttaham sannan mai littafin shi ma ana tuhumarsa da ƙarya shi kansa ya aqubi din ana tuhumarsa al maqasidu thani to yanzu mun ji ainihin wato maqasidul awwal yaya za mu karanta tarihi kaga ashe in kana so karanta tarihi malam ya dunkule ma magana cewa ba kowane littafi za ka runguma dan sanin tarihi ba shi yasa hatta syllabus da ake karantar da mu a jami'o'i da sauran kwalejoji da sauransu musamman game da tarihin addinin musulunci to ka kula da su in kai ɗalibin ilimi ne to karka je ka ɗauka duk abin da lakcarori suka kwaso suka zuba maka a cikin lakcocinsu ka ɗauka wannan haka hakikanin abin yake a tarihi musamman in ka ji maraji ko references din da suke bayarwa ka kiyaye ire-iren waɗannan ko kuma ka ji in za a karanta tarihi ba kawai zuwa ake a runguma al-ghath wa samin ai karatu a cikin sa ba da kana buƙatar ainihin tacewa da sanin salsala ta wannan tarihi al-maqsadu thani sai manufa ta biyu ta karanta kafin karanta tarihi liman naqra'u at-tarikh idan zamu karanta tarihi littattafan wa zamu karanta idan kana son ka karanci tarihi kana da sha'awar tarihi ko kana so ka yi karatun tarihi to littafan wa yanzu an tsoratar da kai game da wasu littafan an ce ka kiyaye su to wa'annan littafai za mu karanta a tarihi idan har haka ne ba kowane littafi za a karanta ba to liman naqra nawa za mu karanta aljawab amsar wannan tambaya huwa ita ce idza kunta tastati wa an tabhatha fil asanid idan har Allah ya sa kana da malaka ɗalibin ilimi ne kai mai ido wanda kana iya yin bincike fil asanid a cikin isnadi za ka iya bibiyar isnadi don ka tabbatar da ingancin wannan labarin ko ruwayar ko rashin ingancinta wato mahisaha ka kuma tace to faqra lil imam at-tabari to ka karanta wani littafi na ibnu jarir at-tabari wato tarikhul umami wal muluk wani babban littafi ne tarikhul umam wal muluk shi ko dama ibnu jarir at-tabari ya tattaro dukkan wani abu da ake cewa ya faru a tarihi ya tattaro shi a cikin littafin ya inganta ko bai inganta ba ya kawo maka shi za ka ga magana ya kawo ta da salsala da salsala da salsala da isnadinta amma wannan ya inganta ko bai inganta ba to shi yasa ya gaya ma idan ba ka da malaka ba ka da ainihin wato ilimin tace ruwaya ko isnadi to kakka shi kakka karanta wannan littafin littafi ne na malamai masu ido karka ce ai ibnu jarir at-tabari ma ya fara a cikin tarikhul umam wal muluk bai ba hukunci yayi wa ruwayoyin ba ya kawo wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba kai mai karatu ya rage naka kuma in ka ji wata kissa ko wata ruwaya da ya kawo ka bi ta hanyar neman marwaitan wannan ka koma cikin littafin al-jarh wa ta'dil ka gane matsayin wa'annan wa'anda suke cikin isnadin to shi yasa malaka yake cewa idan kana da ikon ka yi bincike wajen isnadi da tace wanda ya inganta da wanda bai inganta ba to in har Allah ya baka irin wannan ilimin to in ka tashi karanta tarihi to ka karanta tarihin ainihin Ibn Jarir Tabari wanda ake kira Tarikhul Umam wal Muluk fa huwa al-umda domin shi madogara ne wannan littafin bin nisbati lil ladina yaktubuna fi tarikh musamman dangane da waɗanda suke da sha'awa ko suke so su yi rubuce-rubuce a tarihi ko su karanta tarihi wa idha kunta la tastati'u an tumahhis al asanid idan ku ka san ba za ka iya tace isnadi ba to kar ka dauki wancan littafin ka duba yanda malai yake saukaka maka tafiyar in kana da wancan to wancan yafi dacewa domin su ma duk wanda za a gaya ma kusan a can suke debo ainihin karatun nasu to shi sa an ka koma can kaman ka koma cut amma in ba ka da alat wato ba ka da kimtsi da tanadi na shiga cikin littafin to malai yake cewa faqra to sai ka karanta lil hafiz ibn kathir fi kitabi to ka karanta wani littafi na al hafiz ibn kathir a cikin littafin sa al bidaya wan nihaya Al-bidaya wa nihaya littafi ne na ainihin wato Ibn Kathir ina jin wajen mujalladi 20 ne wani za ka ga sun kawo shi guda biyu a hade to ka koma ka karanta wannan walil hafiz adh-dhahabi haka kuma ka karanta littafin hafiz adh-dhahabi fi kitabi a littafin sa mai suna tarikhul islam to wannan idan ba kada malaka ta karanta littafin tarikhul umam wal muluk na al-imam ibn jarir tabari to ga wasu littafan ibn kathir yayi kokari dukkan ruwayar da ya kawo yana kawo ta da isnadin ta kuma ya kawo ta ingantacciya in kuma bata inganta ba yana bayani yace bata inganta ba da haka kai wannan kawai kwasa zaka kai aiki da shi in ka karanta wannan littafin al-bidaya wan nihaya zai baka damar ka dibo mai kyan mara kyan kuma ka abun nan in ma wani ya kawo maka ce to wannan ruwayar da ibn kathir ya faɗa ai shi kansa yace bata inganta ba haka shi kansa wancan tarihin littafin na al-hafiz adh-dhahabi وللعلامة أبي بكر بن العربي في كتابي على عواصم من القواسم هكا العلامة ابن أبي بكر ابن العربي شباة كم ونلتاف سميسونا العواصم من القواسم في تحقيق موقف الصحابة بعد وفاة رسول الله ونلتاف الناس وهو من أفضل الكتب التي تكلمت عن هذه الفترة malai kita wannan littafi al-awasim min al-qawasim yana daga cikin wato littafai mafiya kyau wadanda suka yi magana an hadhihi al-fatara game da wannan lokacin daga wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yayi sama to wannan din littafai ne wanda malai yake gaya maka za su taimaka maka in kana so ka samu ingantaccen source na labari ko na tarihi to ga littafan da ya kamata ka dinga komawa kansu ومن الكتب المفيدة في التاريخ نادغا cikin littafan da suke suna da kyau suna da fa'ida a tarihi fi hadal bab wannan da suke magana a wannan babun da muke tattaunawa wa hiya mukhtasaratun kuma takaitattu ne walakinha nafi'a sai dai suna da amfani mithlu kaman misalin littafi na farko marwiyatu abi mihnab fi tarikh at-tabari lid-doktor yahya ibn ibrahim al-yahya wato marwiyatu abi mihnab fi tarikh at-tabari zamu ji waye wannan abi mihnab lutu bin yahya wani tataccen makaryaci ne wanda kuma yana daga cikin wayanda suka yi ruwaya mai yawa a cikin wannan littafin na tarikhul umum tarikhul umam wal muluk na ibn jarir at-tabari to kaga in ka ce ai ibn jarir at-tabari ai malamin sunna ne ai yayi littafi kaza kaza to akwai ruwayoyin wannan rubabban mutumin lutu bin yahya sunansa ana yi masa alkunya da abi mihnab to za malam zai magana akan sa can gaba insha Allah to akwai wani malami wani doktor Yahya bin Ibrahim al-Yahya yayi littafin ya sa masa suna marwiyatu abi mihnab ruwayoyin da shi wannan abi mihnab din ya ruwaito fi tarikh at-tabari a cikin tarihi at-tabari tarikh at-tabari wannan littafin na tarikhul umam wal muluk wannan littafin yana da kyau sosai nabiyu al-khilafatu ar-rashida wal-khilafatu al-umawiyya shi ma wannan takaitaccen littafi ne bai da girma da yawa kuma yana da fa'ida shine al-khilafatu ar-rashida wal-khilafatu al-umawiyya fi min fatihil bari wato daga cikin littafin fatihul bari lid-doktor yahya bin ibrahim al-yahya shi dai wanda yayi wancan littafin na uku tahqiqu mawqifis sahaba min al-fitan lid-doktor muhammad wato amhazun tahqiqu mawqifis sahaba min al-fitan shi ma littafi ne na doktor muhammad amhazun littafi na hudu asrul khilafatir rashida lil doktor akram diya al umari wannan littafin shi ma yana daga cikin littafan da suke muktasar kuma yana da kyau na biyar marwiyatu khilafati muawiya fi tarihi tabari li khalid al ghayth na shida at-tabaqatul kubra libn sa'd akwai tabaqatul kubra na ibn sa'd wa huwa kitabun muhimmun jiddan mallan yace shi ma wannan littafin yana da matukar muhimmanci haythu innal mu'allifa inda shi ma wallafin littafin ibn sa'd yanqulu riwayatihi bil asanid shi ma yana ruwaito labaransa ko ruwayoyinsa da isnadi na bakwai tarihu khalifata bin khayyab wa huwa kitabun mukhtasar shi ma littafi ne takaitacce lakinnahu muhtammun bil isnad shi ma littafi ne da ya bawa isnadi kulawa dun baya kwansa sai da zakara an fahimta ba kajin gidan gona bane da kawai sai dai ba zakara kawai su kadai su dinga kwai ina fata an gane to wannan yana daga cikin wayannan littafan da suke taimakawa dalibin ilimi za a kawo maka labari ko a kawo ma ruwaya kuma da isnadi na takwas tarihul madina libn shubbah wa huwa aidan kitabun musnad wato akwai wannan littafin tarihul madina na ibn shubbah shi ma har wa yau littafi ne wanda yake yana ainihin wato kawo ruwayoyinsa da isnadi na tara ahdathu wa ahadithu fitnatul haraj lil doktor abdul aziz dukhan wannan shi ma yana ciki na goma akhta'un yajibu an tusahhaha min at-tarikh shi kaji shi kuma wani malami da ya tashi sai ya rubutu littafin sai ya ce akhta'un wasu kurakurai yajibu da ya zama wajibi an tusahhaha a gyara su min at-tarikh a tarihi lil doktor jamal abdul hadi wa doktora wafa juma'a wato da katira guda biyu ne suka yi littafin da namiji da mace doktor na farko shine Jamal Abdul Hadi da kuma doktora wannan mace ce Wafa Juma'a su suka yi wannan littafin mai suna akhta'un yajibu an tusahhaha min at-tarikh to waɗannan littafin kaga ga guda goma banda wayancan manya-manyan da aka bamu ainihin wato wajen guda hudu ko to waɗannan duk littafai ne wayanda wato in kana so ka karanta tarihi na musulunci to wayannan littafan za ka karanta ba za ka zo ka dauki littafin wani orientalist wani bature ko wani arne ko wani ainihin wato kafiri wai shine zai bada labarin cikin gida shi fa baya cikin gidan shine zai zo ya baka labarin cikin gidanka kuma ka kwashi ka yadda cewa kai baka san gidan ba shi zai gaya maka bayanin kuma ka dauka ka dinga amfani da shi mimma nahdhar me zamu guda inda qira'ati kutub at-tarikh lokacin da muke kokarin karanta littafan tarihi to me ya kamata mu kaucewa indama na qara'u kutub at-tarikh lokacin da muke kokarin karanta littafan tarihi nahdharu to mu guji min anna mila ma ra'ayil mu'allif mu guji karkata tare da ra'ayin mawallafin littafi idan mawallafin littafi ya kawo nassi kuma a karkashin nassin sai ya wani ƙarin bayani to ka guji karkata inda shi mawallafin yayi ƙarin bayani kaji wata wani abu da ake so kuma ka gujewa in kana karatun tarihi wani lokaci idan marubucin yana da wani ra'ayi gurbatacce to in ya kawo hakikanin maganar scenario dinta to daga ƙarshe kuma sai ya faɗi nasa ra'ayin game da abin da ya fahimta ko kuma abin da yake so ya isarwa masu karatu to shi yasa sai malaka yake cewa nahdhar mu guji anna mila ma ra'ayil muallif ka zaman za ka karanta tarihi kana da ra'ayinka mustaqilli idh la budda an nanzura domin babu makawa mu zamanto an nanzura mu yi duba ila asalin riwaya la ila ra'ayihi wato mu dinga kallon asalin riwayar ba ra'ayin shi marwayacin ba ko ba ra'ayin mawallafin ba wa an natawakha al insafa inda al qira'a kuma mu kulla abota da adalci inda al qira'a lokacin da zamu karanta tarihi mu yi kokarin gayyato adalci ya zama shine abokin tafiyar mu lokacin da muke so mu karanta tarihi domin tarihi yana bukatar adalci dan haka in kana son ka karanta tarihi kar in ya ruwaito to ya baka ka fahimci ruwayar kar ya kawo ruwaya ya kuma yi amfani da ra'ayinsa kuma ka zama kana karkata duk inda ya karkata sannan ka kuma yi kokarin kulla kawance da abota da adalci inda alqira'a lokacin da zaka karanta tarihi wala budda an na'taqida wa nahnu naqra'u tarikh ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala budda babu makawa an na'taqida muqdirce wa nahnu a lokacin da mu na qara'u tarihi ashabi rasulillah muke karanta tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amrayn ithnain wato ba makawa sai mun kudurce wasu al'amura guda biyu lokacin da muke kokarin karanta tarihin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'amrul awwal al'amari na farko an na'taqida lokacin da zamu karanta tarihin sahabbai to mu kudurce anna ashaban nabi cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa hum khairul bashar ba'da al anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim sune mafi alkhairin wani bil adama da yake taka doran kasa bayan annabawa amincin Allah da tsiran Allah ya kara tabbata a gare su babu wani mafi alkhairi mafi tsarki fiye da su ka kudurce wannan a ranka lokacin da kake so ka karanta tarihin su wadhalika malai ce abin da yasa ya zama wajibi duk wanda zai karanta tarihin su ya kudurce wannan ta zama aqida sa shine li'anna Allah tabaaraka wa ta'ala madahahum domin dai Allah tabaaraka wa ta'ala ya yabe su wa nabi sallallahu alaihi wasallam kadhalika madahahum haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su wa bayyana fi akthar min hadithin ya kuma bayyana a hadisai da dama annahum cewa su sahabban nan nasa afdalul bashar sune fiyayyen wani bil adama ba'da anbiya'illahi salawatullahi wa salamuhu alaihim bayan annabawan Allah amincin Allah da tsiran Allah ya kara tabbata a gare su to wannan shine al'amari na farko in kana so ka karanta tarihi to fara wanke zuciyarka ka dinga ganin ba masu kirkin su in ka cire annabawa domin haka ka'ida take haka Allah ya fada haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaide su al'amru thani al'amari na biyu anna alama anna ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairu ma'sumina sannan daga cikin abinda zaka kudurce har wa yau shine ka sani cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma'sumai bane suna iya yin kuskure ba a sanya musu rigar isma ba dan haka suna iya yin kuskure ka kudurce wannan karka dinga azo ayi tatafkawa da kai ka dinga ganin cewa kamar ainihin wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ma kamar annabawa da mala'iku suke a'a in zaka karanta tarihin su ga al'amari na farko to al'amari na biyu kuma ka dinga jin cewa ba masumai bane na'am nahnu na'taqidul ismata nahnu na'taqidul ismata fi ijma'ihim ko da yake mun kudurce isma a cikin ijma'in su ma'anan aka ce gaba ɗaya sahabbai ainihin wato sun yi ijma'i to anan akwai isma a cikin ijma'in su ba sa yin ijma'i akan kuskure li'anna annabi sallallahu alaihi wasallam akhbarana anna hadhihi al-umma la tajtamiu ala dalala domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa al-umma sa ba za ta taba haduwa ba akan bata na bata an gane to lokaci an ce yayi saura minti daya na ganin kuma ba mu mun kwana a jeji kenan to amma dai haka zamu tsaya insha Allah sai mu tashi daga kan ainihin fahim ma'sumuna insha Allah ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullah